sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta hanyar yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman. Gani Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da rahoto kan yadda aka fara samun tashin-tashina a kamfen din zaben jihar Edo. A Niger kuma, hukumar alhazan jihar ta fara dawowa alhazai kudin hajin da ya wuce wanda ba a samu zuwa ba. Daga Niger muna da rahoton nasarar jarabawar sakandare duk da kalubalen corona. Shi kuma ministan sadarwa cewa yi fasahar 5G ba ta illa ga lafiya. Muna dauke da shirin yanayi da muhalli, sharhin jaridu daga Kamaru, inda za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko mu saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani gidan shugaban Amurka, Melania Trump, ta faɗa wa Amurkawa a daren jiya Talata dalilin da ya sa ya kamata su sake zaben mijinta shugaba Donald Trump, a yayin da take gabatar da jawabi a wajen taron tsaye da ɗan takara na jam'iyyar Republican daga lambun Rose Garden da ta sake gyarawa kwanan nan a fadar shugaban ƙasa ta White House. Uwar gidan shugaban ƙasar, wadda ita ma take cikin bakin Amurkawa da ta zo daga ƙasar Slovenia, har ta samu zama 'yar ƙasa, bata cika shiga tarukan siyasa ba, kuma ba kasafai takan bi mijinta gangamin siyasa ba. Sai dai wata jami'a ta Melania Trump, shugabar ma'aikata Stephen Gresham, ta faɗa gabanin jawabin na matar shugaban ƙasa a gidajen talabijin cewa dukkan kalaman da take cikin wannan jawabin nata ne. Sauran waɗanda suka yi jawabin nuna goyon baya ga shugaban ƙasa sun haɗa da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, wanda ya janyo cece-kuce ta hanyar yin jawabin nasa a taron na Republican a madadin Trump daga ƙasar Isra'ila, inda yake kan ziyarar aiki a ƙasar ta Yahudawa. Afirka ta yi wani muhimmin tarihi. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ayyana nahiyar a matsayin wadda ta shawo kan ƙwayar cutar polio. Wannan ya biyo bayan shafa shekaru hudu ba tare da samun wani dauke da ƙwayar cutar ba. Da wannan ci gaban, biyar daga cikin yankunan WHO 6, wato da yake kashi 90 cikin 100 na al'ummar duniya, sun huta da wannan cuta da ke gurguntar da mutum. Yanzu kasashen duniya na dab da shawo kan cutar polio. Za ta zama cuta ta biyu da aka shawo kanta bayan karambau. Bai zama da sauki ba, an dauki shekara da shekaru yayin da miliyoyin ma'aikatan jinya suka rika tafiya da kafa ko cikin kwale-kwale da motocin safa da kekuna domin yi wa kananan yara rigakafi a ƙauyuka. Ma'aikatan jinya sun kuma nuna bajinta wajen shiga wuraren da ake fama da tashin hankali domin ceto kananan yara daga cutar da take shanye kafa. A shekara ta 1999, shugaban Afirka ta Kudu Nelson Mandela tare da goyon bayan kungiyar Rotary ta ƙasa da ƙasa suka kudura aniyar shawo kan cutar polio tare da kaddamar da gangamin kawar da polio a Afirka. Ƙasar Koriya ta Kudu ta fara rufe makarantun yankin birnin Seoul a daidai lokacin take fuskantar samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus ta kusan makonni biyu. Ministan ilimi Yoon Hae ya faɗi jiya Talata cewa yawancin ɗalibai za su koma ajujuwansu ta yanar gizo ne har zuwa akalla ranar 11 ga watan Satumba, amma 'yan makarantun sakandare za su ci gaba da zuwa makaranta domin su shirya wa ɗaukan jarabawa. Barkewar annobar a Kudu maso gabashin yankin Koriya ta Kudu ta haddasa jinkirin fara karatun sabuwar shekarar karatu har da tsawon makonni kafin a fara shirin sake budewa a watan Mayu. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Koriya ta Kudu ta fitar da rahoton sabbin kamuwa da corona 280, wanda ya ƙara cikin kwanaki 12 da ya kai 3,175. Baki ɗaya dai yawan waɗanda suka kamu ya kai 18,000. Mahaifin Jacob Blake, bakar fatar Amurka da wani ɗan sanda ya harba ranar Lahadi a birnin Kenosha na jihar Wisconsin, ya ce ɗansa ya samu shanyewar ɓarin jiki daga ƙugunsa har zuwa ƙafa. Mahaifin na Blake, wanda shi ma sunansa Jacob Blake, ya faɗa wa gidan jaridar Chicago Sun cewa a jikin ɗansa akwai ƙofofin harsasai har 8 bayan faɗin faɗa da suka yi da 'yan sanda. Sai dai ya ce likitoci sun ce ba su da masaniya ko shanyewar jikin za ta kasance ta dindindin. Ya zuwa yanzu dai 'yan sanda ba su ce komai ba game da wannan abu da ya faru. abin da suka fada shine sun amsa kira ne kan wata rigima da ake yi. Kasar Pakistan ta fada jiya Talata tana da kwarin gwiwa kan tattaunawa zaman lafiya da Amurka ke marawa baya tsakanin bangarorin da ba sa shirya Afghanistan don shawo kan rikicin kasar da aka dade ana yi. Kwarin gwiwa ya samo asali ne daga ganawa da ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi yayi jiya Talata tare da tawagawar kilan kungiyar Taliban da suke ziyarar aiki a karkashin jagorancin shugaban sashen harkokin siyasa na kungiyar mayakan Mullah Abdul Ghani. Wata sanarwa da Pakistan ta fitar bayan taron ta ce tattaunawa ta maida hankali ne kan matakin kawo zaman lafiya a Afghanistan ta yadda za a ci gaba. Tattaunawar ta gabar ta samo asali ne daga yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka ta rattaba hannu tare da kungiyar ta Taliban don taimakawa a kawo ƙarshen tashin hankula a Afghanistan da kuma baiwa Amurka damar janye sojojinsu daga ƙasar zuwa tsakiyar shekarar 2021.
Yanzu za mu shiga babu rahotannin da shirye-shirye. Gabanin zaben gwamnan Edo a ranar 19 ga watan gobe, rahotanni sun bayyana fara samun hatsaniya a dandalin kamfe. Manyan jam'iyyu biyu APC da PDP suka fita kalar juna a kamfen din. Daga Fatakwal ga rahoton Lamido Abubakar.
Bayanai da sun nuna cewa manya da kananan makamai na dade waita hannayen jama'a wanda hakan na nufin tada hankula yayin yakin neman zaben kujerar gwamna da ma harkokin zaben. Wannan magana dai ta tashi-tashin hankula ga dukkan alamu ta fara bayyana domin jam'iyyar PDP a jihar ta Edo ta gudanar da wani yakin neman zabe a karamar hukumar Osaku ta tsakiya a jihar ta Edo, inda nan take ana cikin wannan yanayi aka fara samun farmaki na ƴan bangar siyasa inda suka fara harbe-harbe na mai kan uwa da wabi inda aka nunar mutane hudu ne suka jikkata. Jam'iyyar PDP a jihar ta Edo ta zargi magoya bayan jam'iyyar ta APC mai mulkin Najeriya da yin wannan aika-aika. Gwamnan jihar Edo Chief Gooden Obasa ke yayi zargin cewar ƴan jam'iyyar APC na kokarin kawo tashin hankali musamman a jihar Edo a yayin yakin neman zabe. A wata tattaunawa da nayi da shi yace,
opposition party APC which I belonged to before, in we have come to realize that there's no way they can win an election in Edo.
Yana cewa ne batun gaskiya shine tsohon jam'iyyar da na baro ta APC a jihar ta Edo ba su da kyakkyawan tsari na iya gudanar da yakin neman zabe sai kokarin ta yadda na tsaye musamman a lokacin gangamin yakin neman zabe. Wannan zaben dai na neman kujerar gwamna zafafata ne tsakanin gwamnan jihar ta Edo Musa Gudun Obaseki na jam'iyyar PDP da ke neman wa'adi na biyu da Faso Aiza Iyamu na jam'iyyar APC. Kuma dukkanin ƴan takarar sun yi zamani ne da tsohon gwamnan jihar ta Edo Comrade Adan Oshomole. Wani dan jam'iyyar APC a jihar ta Edo yace,
ni ne Garba Lawan, abubuwa da ake sai a ce APC ce mu kuma wallahi babu ko mutum ɗaya wanda muka taba ganin cewa APC ta kai wa wani party daban ba ma PDP kadai ba. Kasan shi in aka ce ma dan adawa komai zai iya faɗe ko ba haka ba, amma mu wajen wannan gaskiya mu ba san da wannan ba da yake magana akai.
Mu dake dai kura ta so malafawa da hakan kuma naji ta bakin kakakin hukumar zabe ta kasa wato INEC Musa Nick Dazan shine mai magana da yawun hukumar.
Zabukuka da za a yi a Edo mu dai muna musu kashedi kan idan haka ya ci gaba to tabbas za mu dauki matakai mu dakatar da zaben saboda ba za mu kai jami'an mu inda za su samu illa ba.
Wani dan jihar ta Edo yace,
I don't think there will be any reason to postpone election. Whatever that has happened so far is not enough to threaten the peaceful conduct.
Yana cewa ne sunana Basi Williams, kuma a gani na babu wani dalili da zai sa a dage zaben kujerar gwamna ta jihar ta Edo domin duk abubuwan da suka faru na tashi-tashin hankula yayin yakin neman zabe ba zai hana gudanar da zaben ba gabaki daya. Zabubuka dai a Najeriya a kodayaushe kan zo da tashin hankali da ke jallin salwantar rayuka da dimbin dukiyoyi. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A jihar Niger, Najeriya kuma wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana rahoto da ke bayyana fara mayarwa maniyyata aikin hajjin da ya gabata kudinsu. don rashin samun damar zuwa aikin hajjin don kalubalen coronavirus.
Sakataren hukumar jin dadin alhazai ta jihar Niger Alhaji Umar Makullafai ya ce ya zuwa yanzu ma kimanin mutane 37 ne suka karɓi kudaden su daga cikin mutane 1,700 da suka riga suka biya kudaden su a lokacin aikin hajjin da ya gabata.
Kowa abinda ka bayar miliyan 1 ne amma muka miliyan 1 din. Miliyan 1 da 1,000,000 ne. Ba regi ba kari kowa da kudin sa yadda ya kawo sannan sauran da suka ce sun yadda za su aje kudin su to gabanin yanzu mun ga mun tura miliyan 200 zuwa hukumar jin daɗin da zai tarayya don kafin corona ya fara to bayan corona ya fara kuma mun yi kokarin mu tura kudi to banki ta ki aiki na tura kudin da muka kuri cewa aiki haji ba zai yi ba sai muka dan jinkirta yanzu da mun samu adadin wanda suka ce a bar kudin su za mu tura kudin kuma zuwa ga hukumar jin daɗin da zai tarayya don ajiya yadda doka ta tanadar.
Da dama daga cikin maniyyatan da suka karɓe kuɗaɗen nasu dai sun bayyana cewa za su juya su ne domin kwaɗayin samun riba kamin isowar aikin hajji na gaba kamar yadda ɗaya daga cikin su mai suna Adamu Aliyu Ibogi ya yi ƙarin bayani.
Ai kasuwan da mutum yake kowa shin da kowa ke da shi shi ne yake rike shi ya sa muna so mu ci da namu kayan ai kasuwan bai da matsala kuma wanda muka sa ba wai ko mu sa gaba daya ba ne kuma mun ka yake da shi yanzu in ko Allah ya so sai mu samu ko wanda ya rage mu samu mu ga ba lafiya mu ta gaba daya.
Hukumar jin daɗin alhazan dai ta ce waɗanda suka bar kuɗaɗen nasu a hannu nunta su ne ɗibar fari idan Allah ya kai mu aikin hajji mai zuwa in ji sakataren hukumar alhazan Alhaji Umar Makullafai.
To insha Allah abinda yadda muka tsara bisa ga amana tunda sun yarda da mu sun ba kudin su a hannunmu to mun rubuta ma mai girma gwamnan jihar Niger takarda muna sanar shi cewa ga halin da muke ciki kuma muna neman alfuma daga gare shi zuwa ga sauran jama'a don a bi musu haƙƙinsu ya zama to cewa da su za a fara shimfiɗa in shekara ya kyau insha Allah.
Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Muryar Amurka ake saurari a shiri na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Nijar an samu rahoton nasarar ɗaliban sakandare a jarabawa duk da kalubalen coronavirus da aka samu. Nasarar ta samu ne bayan dagewa da karatu na tsawon kwanaki 40. Tamar Abari na ɗauke da rahoton.
Modi Habu shine muƙaddashin director a hukumar ilimi ta jihar da Magaram.
Muna da ɗalibi 19,517 wanda su ne wanda aka yi kidayar su kandida ne wanda aka ce ma inscribe a cikin su mun samu 2,791 wanda suna suka samu jarba a bugu na hali sai da kuma daga baya aka ta yi jarba don kum bugu na biyu shine ake ce masa second group annan ma mun samu 2,532 wanda suka wuce to a misalce gabaki daya a cikin jihar da Magaran cikin wannan 19,597 an samu kamar 8,323 wanda suka samu definitive ma'adin kenan shine ba mu percentage na 43,034 a cikin jihar da Magaran gabaki daya cikin 100
su waɗannan wanda aka ce na shugaban group kamar rukuni na biyu wanda sai sun sake jarabawa yaya ne su lamarin suke a yanzu
da an yi jarabata su a cikin su ne aka samu mutum 2,532 dukkan su wannan sun halarci wurin jaraban nan tasu dukkan wanda suka ga sunan su wanda aka kawo musu a kone tabarsuma a cikin jihar da Magaran suka gani za su yi jaraba na sabon gurum sun yi aji sun yi dukkan su sun wuce alhamdulillah gabaki da
ana iya cewa wannan shi sakamako gamsashen sakamako ne in aka duba da shekarun baya
wani ku gamsashen sakamako ne saboda yahi na bala wanda muka gani na bana wannan na bana na 43 nan da 34 ya wuce na bala wanda muka samu idan da ma ba karatu alhamdulillah kalkuman ce da lalle an shiga cikin wannan yanayi na baya wanda kowa san shi da ita wannan cutar ta covid wannan cutar da aka ta covid ta kawo kamar tarnaki ba su kan karatu amma bi hana mu ba da aka tashi a gaggauce ba a samu matsala kulli ba a wannan yan kwanakin nan da aka bada kwana 45 an kama jiki an yi karatu
A kowace shekara, gwamnati na daukan dalibai masu hazaka don kai su a wasu makarantu na koyon aiki ko ci gaba da karatunsu. Ko yaya al'amarin yake a bana?
Ko ne yaro wanda ya samu zai je kai takardar shi a wurin chef de tablisman shi, sunan chef de tablisman kin su zasu yawa shugaban makaranta nasu, su ne zasu tattala su, su gangama su a wurin deskin su, shi ma an yi kare verification kin shi za turo su nan director regional, anan ne za a zamana akwai committee. Yawa akwai wani committee na musamman da zai zauna wanda za a yi diba wannan takardun wanda suka cancanta su samu wurin tasun za su samu. A tura su makarantu na kamar irin na NSP, kamar ikon normal, yawa da malaman makaranta. Gwamnati ce zaki dauke nauyin su.
Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
A gaida tamar da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka don samun sahihan labaru. Ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ali Fantami ya ce da hannunsa ya gwada sabuwar hanyar sadarwar nan mai karfi ta 5G, amma ba abin da ya taba lafiyarsa. Dr. Fantami, wanda yake zantawa da wakilin Musali Shehu Ashaka a cikarsa shekara ɗaya kan kujerar minista, ya ce ya gwada sabuwar hanyar sadarwar ta yanar gizo 5G, amma babu abin da ya shafi lafiyarsa don hanyar ba ta da wata illa. In za a tuna, an yi ta yayata cewa hanyar sadarwa tana haddasa kamuwa da cuta annoba ta coronavirus.
In akwai bukatar sa a Najeriya wadanda matakai na iya bi ya zama an samar da shi a Najeriya ba a samu matsala ba. Kuma waɗannan su ne masana suke ba mu son mumi da kanmu. Za mu san masana daga jami'o'i, masana daga kamfanoni, masana daga gwamnati, masana daga lauye, masana daga kungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam, dukkanin su a haɗu a yi bincike a ba mu shawarwari. Saboda duk abu na zamani da ya zo, ku ba wa 'yan ƙasa dama su far ƙorafin su, ku saurare su, ku ga me za ku iya yi. Amma 5G ba wani sabon abu ba ne, kawai ƙarin ci gaba ne akan 4G da aiki da shi. Ai zo wayar fasahar zamani ma an yi race tana sa cutar kansa, wai daga ƙarin ke fata da za ka yi kansa. Wannan wutar lantarki na kan hanya da ake sawa shekara 200 kai da aka kawo ta a Ingila, mutane sun yarda a sata, musamman shugabannin addinin su na Turai. Suka ce me yasa za a sa wutar lantarki a dare? Saboda suka ce a cikin takardu da Allah ya saukar ya ce yayi dare yayi rana, dare da duhu rana da haske. In ka sa wutar lantarki a bakin hanya street line, ai ka fi da dare ya zama rana, so ka canji halittar Allah. Amma yanzu a Ingila in ka je ka ce a kashe street line, ai a cire sai a ga mutum ya tafi. Duk wani abu na zamani idan ya zo, sai an yi haƙuri, an yi ta wayar da kai, an samu ƙorafe-ƙorafen mutane, kuma a matsayinmu na ma'aikata da muke da amana ta kare rai da dukiyoyin al'umma, duk matakin da za mu ɗauka wallahi azim kare rayukan nan shine number 1. Duk abin da zai cutar da talaka, Allah ya san shine sheda ba za mu yi da ayi shi ba.
To mun gode.
Abin da kuma yake da amfani ga talaka za mu yi masa kai mu tabbatar an kawo masa.
To mun gode kwarai mala.
Ministan ya ce har yanzu babu sadarwar 5G a Najeriya, amma in za a kawo sai an tuntuɓi masana don tabbatar da inganci da sabuwar fasaha ce kan 4G. Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman. Yanzu kuma lokaci ya yi da Aisha Mu'azu za ta gabatar mana da shirin yanayi da muhalli.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Karɓi bakuncin Dr. Musa Kana, ƙwararren likita a nan Amurka, wanda yake nazari akan tasirin yanayi ga cigaban Afirka. Da farko na buƙaci ya fayyace mana nau'o'in sharan gida mai illa da irin illolin da suke haifarwa ga al'umma.
Sharar gida wani babban al'amari ne musamman a birane da ƙauyuka, domin na'unonin sharar gida ya kunshi abubuwa masu ɗauke da haɗari, gami da mai guba. Sakamakon sharar da aka tattara a kusa da gida ko a zubar a hanyoyin ruwa, su ma sukan iya toshewa su haifar da sauro wanda suke yaɗa cututtuka kamar zazzabin cizon sauro. Zubar da shara kusa da rijiyar ruwa ko inda ake cin abinci na yaɗa kwalara da dysentery. Taron shara a ciki ko a wajen gida na iya zama wurin kiwon ɓerayen da ke watsa zazzabin lassa. dan kuma ba a kula da sharar gida cikin gari ba aka zuba amma gudanar ruwa sharar da ba ta biodegradable ba kamar jakan polythene kayan karfe da dai sauran su na iya shakar magudanar ruwan ya haifar da ambaliya lokacin damina hakanan idan ba a sarrafa sharar gida ba zai gurbata iska kasa da ruwa da za su iya haddasa rashin lafiya ta hanyar shakan iska shan ruwa ko cin gurbataccen abinci masu kwashe shara da yara masu wasa a wajen da ake tara shara na iya samun yankewa da kwalba ko gwangwani su kamu da tetanus
to likita ta yaya za a iya magance ko kaucewa waɗannan matsaloli
akwai matakai da dama gwamnati sun kafa doka da cibiyoyin kiyaye muhalli jama'a ya kamata su ci gaba da bada haɗin kai sosai tsara ranakun tsaftace muhalli shiri ne na gwamnati mai kyau amma akwai matakai da za su iya inganta shi na farko ya kamata ba da kulawa cikin hanzari don haɗawa da ƙungiyoyi masu zaman kansu tsatsan kamfanoni masu zaman kansu waɗanda ke sahun gaba a fagen sharar gida don tsarin gudanarwa baki ɗaya na biyu ya kamata a yi ƙoƙari don ƙarfafa gwamnatocin musamman na jiha da ƙaramin hukuma don samar da horo kayan aiki da ƙarfafa ga masu kula da tsafta da kwashe shara na uku jama'a su daina jefa sharar gida a cikin unguwa akan tituna cikin magudanarwa ko jikunan ruwa na hudu a sanya hukunci mai tsauri akan mutanen da suke zubar da sharar gida a gida ko akan titi na biyar mutane su yi amfani da abubuwa wanda za su iya amfani da shi na dogon lokaci ba wai kawai amfani da jefa ba kamar su leda da za a iya amfani da su sau da yawa kamar har ya kai lokacin da ba su iya amfani ba sai a yarda shi na shida ya kamata zamar da tsafta a matsayin wani yanki na al'adu mun san cewa Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce tsafta wani bangare ne na imani na bakwai ya kamata mutane su kirkiro al'adar tattara sharar gidajen su a wuri daya sannan su sanya irin wannan sharar a cikin tsarin birni kawai to duk wannan matakai ne masu kyau wanda in aka aiwatar da su zai taimaka domin a magance idolin sharar gida
A nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Salih Anka ya ce ya zama wajibi al'umma ta yi karatun tanatu dan gujewa illolin yanayi da kuma irin sakamakon da ka iya biyo baya
ko dam da kake gani yana yawan fashewa wannan sakamakon wasu al'amura ne da dan adam yake yi kuma wannan ma ba karamar annoba bace karmu ce wai lalle su tsunami su wasu abun nan sai a can wasu wurare ita ambaliya ma idan ta zo zaka ga saboda an kike ta hanyoyin ruwan saboda san zuciya kowa yana so sai ya ja shi inda yake so maimakon abu hanyoyi a karkasa gona wannan ta noman rani ce wannan kuma ta noman damina amma kowa ya ce sai gonar shi ta koma za ta yi noman rani da kuma na damina so saboda haka ya kamata mu koyi hakuri kan al'amarin duniya ba za ka samu komai gaba daya a lokaci daya ba so ya kamata dai mu sake wa kanmu fada mu san cewar wannan abun ba ya zo haka kawai bane dole mu ne muka taimaka wannan abin ya faru so saboda haka mu koma ga Allah mu kuma bi doka a zauna lafiya ya kamata mu san cewar duk wani abu da kake ganin ba zai yiwu ba ko kuma kake ganin kafi karfin shi to yanzu lokaci ya nuna maka cewa yafi karfin ka kuma a san da cewar dole ne mu sake komawa da baya a sake duba rayuwar nan idan ba haka ba annobar da za su zo gaba gaskiya ba za a iya misaltawa ba ba ma fata amma dai dole ne idan ka tsokano duniya ka san cewa kana da abubuwa a gaba da zaka tarar da yawa kamar miciji ne ka samu shi hayaki ka san zai fito ko ta yaya zai fito kuma sai ya samu hanyar sa ya fice
to masu sauraro iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako
makon gobe in Allah ya kai mu zamu kawo sabon shiri ga sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru
Zamfara shayin da nuna muna wannan makon ne da jaridar economy Allah farkon labarinta ta ma sharhi ne akan yadda gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ta sha alwashin tallafawa manoma da makiyaya domin su farfado da harkokinsu na makudan kudade domin irin yadda cutar COVID-19 ta tsugunar da tattalin arzikinsu sai kuma jaridar republic ta gwamnati ta mana yadda ministan kiwon lafiya na kasar kamaru Mr. Maluda kammala shi yake bayyana cewa malaman asibiti da su yi hankali wajen karban na goro ga masu cutar coronavirus. Kana yace gwamnatin kasar ta riga ta dauke duk wani nauyin waɗanda suke dauke da wannan cutar a fadin kasar. Jaridar da misaje kuma ta ce jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Maurice Kamto ya fara ikirarin sheda wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Biya cewa yayi murabus ya kan kujeransa domin ya fara samun shekaru 38 yana mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Estentia kuma ta hango mana yadda shugaban gidan talabijin din Vision Card mallakar wani dan kasuwa mai suna Amugu Bilenga da ta ce ya rufe gidan talabijin nasa ne domin yadda yake samun takun saka tsakaninsa da makaraban gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Le Jour kuma ta bayyana mana cewa Maurice Kamto jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru har ila yau ya fara gargadin shugaba Biya da ya yi kokari tattare nasa ya nasa ya bar kan shugabancin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Mutasiyon kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta nuna mana mutane guda uku waɗanda suka rasa rayuwarsu sanadiyar ambaliyar ruwa wanda ya faru a wani bangare na birnin Cinikayya kasar Duwala musamman a anguwar yan Kamawuli Zauna bayan an kwashe sama da awa 10 ana ta zubar da ruwa kamar da bakin kwarya. Za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Touch Final an da taroto muna cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ware wani suma kudin kudade har miliyar 3.5 na saifin kudin jamhuriyar Kamaru domin gudanar da waɗansu ayyuka na jin kai a bangaren yan awaren kasar. An da ake fama da matsalar tsaro yau shekaru 4 kenan mama awal karba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tana kokarin kassara haɗin kan kasashen transatlantic da kuma raunata cibiyoyin demokradiyya a kokarinta na maida kasashen da ke makwabtaka da ita su koma dogara da ita. Wannan shi yasa a bazarar bara USAID ta kaddamar da tsarin dakushe tasirin Kremlin da ake kira CMKI a takaice. USAID tana kokarin rage tasirin Kremlin na dakushe tsarin demokradiyya da dogaro da kai na kasashen Turai da kasashen Asiya wajen gina arziki da sake tsarin demokradiyya na kasashe abokan tarayyar su. Babu shakka CMKI ba wai an kafa shi saboda Rasha bane ko jama'ar Rasha ko daya a cewar mataimakin shugaban gudanarwa na kasashen Turai da Asiya a USAID Brock Bierman.
It's designed to help countries make their own decisions.
An tsara ne domin taimakawa kasashe su yanke nasu hukuncin, su zama masu dogaro da kansu, su zama masu yanci domin su iya yanke shawara. CMKI yana mai da hankali ne akan muhimmancin fannoni hudu a cewar mataimakin shugabar gudanarwa Bierman.
First and foremost, democracy and governance, which basically is an effort to help build democracies in all of our countries. Allow people to decide.
Demokradiya da shugabanci kokari ne na ganin cewa an gina demokradiya a dukkan kasashenmu. A bada dama jama'a su zabi hanyar ci gaba ga gwamnatocinsu tare da la'akari da waɗanda za su zaba su wakilce su a gwamnati. Na biyu, muna aiki akan bada rahoton ƙarya na kafar yaɗa labarai masu zaman kansu. Yana da muhimmanci ga jama'a su dogara da inda suke samun labarai, saboda haka muna taimakonsu ta wannan fanni. Na uku, muna aiki a fannin hasken lantarki domin tabbatar da ganin ƙasashenmu sun samu dawwammamen lantarki. Daga ƙarshe, wannan batun tattalin arziki da kyale wannan ƙasashe su zaɓar wa kansu inda suke so su yi kasuwanci da dangantaka. Ba kamar Kremlin ba a cewar mataimakin shugaban gudanarwa Bierman. Mu ba ma rufa-rufa. Ba Kremlin ba ne da 'yan barandansu ke hankoran kassara ƙasashe, suna amfani da dabaru daban-daban. Waɗannan masu dabarar na neman hanyar samun galaba akan ƙasashe masu rauni. Daga cikinsu akwai jamhuriyar mutan China da irin badakalar kasuwancin kamfanoninsu a cewar mataimakin shugaban gudanarwa Bierman.
We're looking to make sure that again we help our countries be more self-reliant, they understand the agreement.
Muna sa ido domin tabbatar da cewa an taimakawa kasashe su dogara da kansu su fahimci yarjejeniya da za su shiga da China domin su tabbata fasahar da ake amfani da wanda zai zame musu barazana da harkar tsaro da mutuncin su. Su tabbatar ko fasaha ce ko kuma kuɗi ko na'urar. Su gane inda suka sa hannu daga ƙarshe. Su gane sakamakon ko sun sa hannu ko ba su sa hannu ba don karɓar fasaha ko akan taurin bashi. Mataimakin shugabar gudanarwa Bierman ya ba da shawara cewa duk wanda yake da sha'awar sanin batun CKMI sai ya tafi wannan shafi a www.usaid.gov domin sanin ayyukan USAID. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.